daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger kuna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa mitoci 205 a birnin Yamai da radio amfani da sarauniya da fara da nomad da murya arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraro assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan hantsi
Muna tabbatar muku da wannan ba za mu bar haka ba domin ka dan muka bari hakan sai wadansu ma za a je gobe za a je wasu kauyuka ne a je ayi wayannan abubuwan saboda haka muna tabbatar muku gwamnatin Taraba ba za ta bar wannan abun ba duk wanda aka same shi yana da hannu ga wannan abun din za a hukunta shi ko kuma za a hukunta shi saboda ya zama darasi ga wadansu mutane Allah ya yarda
Muna da rahoto bayan labaran duniya mataimakin gwamnatin jihar Taraba injiniya Haruna Manu Akaji mataimakin shugaban Najeriya ya yi kira da hanzarta gyara bututun iskar gas da janyo matsalar karancin wutar lantarki Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin ta yi zamu kuma kawo mu kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum masauraro ga kuma labaran. Yau Litinin farashin mai ya tashi a kasuwannin duniya domin kasashe masu arzikin man fetur da ake cewa OPEC a takaice sun kasa cimma daidaituwa na dakatar da hakon mai a taron kodin da suka yi jiya Lahadi a kasar Qatar. Farashin man ya fadi da kashi 5 daga cikin 100 da sanyin safiyar yau Litinin bayan kasuwanni sun bude. Ministoci daga kasashe 18 na kungiyar OPEC da kuma kasashen da ba su da arzikin mai suna kokarin kulle yarjejeniyar rage man da suke hakowa da kasashe ke hakowa daga watan Janairu zuwa akalla watan Oktoba. Dabarar daukan wannan mataki shine ganin ko za a daidaita farashin mai da ya fadi daga dala 100 kowane ganga daya a shekara ta 2014 zuwa farashin da ake sayarwa a yanzu na kimanin dala 40 kowane ganga daya.
Jiya Lahadi da dare aka bada rahoton cewa yawan mutane da suka mutu sakamakon girgizar kasa a kasar Ecuador ya kai 246 yayin da dubban mutane da suka yi hasarar gidajen suka saki kwana akan tituna. Mataimakin shugaban kasa Jorge Glass ya ce fiye da mutane 2000 ne suka ji rauni. Mr. Glass shine yake lura da ayyukan ceto da taimakon jama'a kafin shugaban kasar Rafael Correa ya koma gida bayan da ya katsa ziyarar da yake a kasar Italia. Birnin Pedemales da ke da farin jini ga yan yawon bude ido da kuma yankin manta na gabar teku suna daga cikin yankunan da girgizar kasar ta fiye barna. Masu aikin ceto suna tona rusassun gine-gine da hannayensu suna neman waɗanda kila rusassun gine-ginen suka danne su.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar wakilan ƙasar Brazil ta jefa ƙuri'a goyon bayan shirin tsige shugaban ƙasar Dilma Rousseff bisa zargin cin hanci da rashawa. Jiya Lahadi da daddare majalisar ta jefa ƙuri'a turawa majalisar dattijai wannan batu. Daya bayan daya wakilan majalisar suka rika tashi suna bayyana ƙuri'a su. Ana buƙatar amincewar wakilai kashi 2 daga cikin 3 ko kuma wakilai 312 daga cikin wakilai 513 kafin a tura wannan buƙata gaban majalisar dattijai wadda ita kuma za ta yanke shawara ko a yi wa shugaba Dilma Sharra'a ko kuma a'a. A lokacin da aka yi kusan samun ƙuri'u 312 na goyon bayan a tsige shugaban. Shugaban jam'iyyar Workers a majalisar Jose Guimarães ya ce waɗanda suka kulla maƙarƙashin juyin mulki sun samu nasara, to amma ya bayyana wannan nasara a zaman na ƙaramin lokaci. Ya ce za a ci gaba da yin wannan yaƙi ko kuma fafutuka a titunan ƙasar da kuma cikin majalisar dattijai.
Jiya Lahadi ɗaruruwan masu zanga-zanga suka tara dandalin Tahrir a tsakiyar birnin Bagadaza babban birnin ƙasar Iraki domin goyon bayan shugaban ƴan Shi'a Muqtada al-Sadr. Wadda yi wa gwamnatin Iraqin barazanar cewa za a yi gagarumin zanga-zanga idan zuwa gobe Talata Prime Minister ƙasar Haidar al-Abadi bai naɗa sabuwar majalisar ministoci ba. Rana Asabar masu zanga-zanga suka fara taruwa kuma suka yi kashedin cewa za su samu ƙarin masu zanga-zangar zaman dirshin idan ba a biya bukatun shugabansu ba. A watan jiya Muktada Al-Sadr ya shirya zanga-zangar mako biyu ya kawo ƙarshen zanga-zangar bayan da Prime Minister ƙasar ya gabatar da sunayen sabbin ministoci a wani yunkuri da ya yi wato na yaƙi da cin hanci da rashawa. Prime Minister yana kokarin canja ministocinsa to amma ya fuskanci turjiya daga sauran jam'iyyun ƙasar.
Gwamnatin kasar Gambia ta kare matakin da ta dauka na kama shugabannin masu hamayya da dama da magoya bayan su. Ta yi haka ne bayan sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya bukaci a sako waɗanda aka kama nan take ba tare da gitta wasu sharaɗa ba. Ita ma Amurka ta yi Allah wadai da wannan mataki. A ranar Asabar jami'an tsaron Gambia suka kama Usainu Dabo, shugaban babbar jam'iyyar masu hamayya ta United Democratic UDP a takaice da wasu magoya bayansa. Haka kuma an ba da rahoton cewa Solo Sandarin, sakataren tsare-tsare na jam'iyyar, an gallaza masa har ya mutu a lokacin da 'yan sanda suke tsare da shi. Ministan watsa labaran Gambia Sharif Bojan ya ce shi bai san wani labari na kashe wani ba, to amma ya ce an kama shugaban masu hamayya Dabo da magoya bayansa domin ya kare doka. Ya yi zanga-zanga ba tare da izini daga 'yan sanda ba.
Labaran duniya kenan ga gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tomadalla za mu kawo muku rahoto daga Jalingo babban birnin jihar Taraba kan doki da hukumomin yankin sa kai wa yan gudun hijira na rikicin da ya auku a jihar a baya-bayan nan. Da farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana damuwa kan katse hanyoyin tura iskar gas ga masana'antun samar da wutar lantarki da kuma tsaye da samun kudaden shiga sakamakon lalata bututun da ke tura iskar gas din a tashar ta da ake kira Focados. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ne ya bayyana ka lokacin da ya ziyarci tashar, daga nan ya kira da a gaggauta gyara tashar wacce take karkashin kulawar kamfanin mai na Shell da kuma samar da wata kafar ci gaba da aikewa da makamashin domin kawo sauki ga matsalolin da hakan ya haifar. Da yake magana a ƙarshen mako lokacin da ya ziyarci tashar ta Focados da ke jihar Delta tare da gwamnan jihar Ifeanyi Okowa, Farfesa Osibanjo ya ce shugaba Muhammadu Buhari ya damu da barnar da aka yi, shi yasa ya turo shi domin ya gane makansa, al'amari da ya ce shi ne ya janyo ƙarancin wutar lantarki a baya-bayan a duk faɗin ƙasar. Hakanan mataimakin shugaban ƙasar ya ce shugaba Buhari ya damu wajen ganin an gaggauta kammala aikin samar da iskar gas, mataki da zai taimaka wajen wadatar da shi a cikin ƙasa. Mataimakin shugaban ƙasar tun da farko ya gana da manyan jami'an kamfanin Shell ranar Juma'a da kuma na kamfanin NNPC bayan sun kalli tashar ta Focados inda aka yi barnar ta jirgi. Ya gaya musu cewa abin da ke faruwa a tashar ya shafi al'ummar Najeriya da tattalin arzikinta. Gwamnatin jihar Taraba ta yi alwashin za ta hukunta duk wanda aka samu yana da hannu a tashe-tashen hankula da suka auku a baya-bayan nan cikin wasu yankunan jihar. Mataimakin gwamnan jihar Injiniya Haruna Manu ne ya bayyana ka lokacin da ya kai wa 'yan gudun hijira da aka kai wa hare-hare cikin 'yan kwanaki, wato cikin 'yan kwanakin baya doki, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Sunusi Adamu ya aiko mana.
Muna tabbatar muku da wannan, ba za mu bar haka ba domin ka dan muka bari hakan zai waɗansu ma za a je gobe, za a je wasu ƙauyuka ne a je a yi wayannan abubuwan. Saboda haka muna tabbatar muku gwamnatin Taraba ba za ta bar wannan abun ba. Duk wanda aka same shi yana da hannu ga wannan abun din, za a hukunta shi ko kuma za a hukunta shi saboda ya zama darasi ga waɗansu mutane, Allah ya yarda.
Mataimakin gwamnan jihar Taraba Injiniya Haruna Manu, wanda har ila shi ne shugaban tsare-tsaren ayyukan agajin gaggawa, ke baiwa 'yan gudun hijira na ranar Lahadin makon jiya da aka kai ƙauyuka biyar a yankin karamar hukumar Gashaka su 444 a sansanin Kogama. Tabbacin gwamnatin jihar Taraba ta sha ɗamarar daƙile ayyukan masu tada zaune tsaye lokacin da ya kai musu dokin gaggawa na kayan abinci, magunguna, kayan masarufi da kuma taburbai. Na tambayi wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da suka fito daga ƙauyuka 20 ciki har da waɗanda suka ƙaurace wa gidajensu domin gudun kada maharan su far masu yadda halin rayuwa yake a sansanonin. Da farko ga malama Saferiya Christopher mai yara uku, karami daga cikin su dan kasa da watanni 6 da haihuwa.
Baba, wuri kwance kam mun samu amma muna cikin damuwa na gudu. Allah ne mai taimako ya sa gwamnati shine yana taimake da mu da wuri masu cin abinci da ruwan sha a wuri gwamnati inda baka ba da yaro da na rike da shi nan da na mutu.
Nini sha ji samai na. Sannan kuma saboda gudu a nan wuri mutane suna fama da matsaloli, akwai ciwo, akwai zazzabi a kan yara saboda sun bar wuri, kuma saboda nisan gudu wanda suka yi zuwa wannan wuri ne ya kawo ga waɗannan matsaloli.
Kawo lokacin da na ziyarci sansanin ƴan gudun hijira na kun gaba dake karamar hukumar Bali, kungiyar agaji ta duniya Red Cross na ci gaba da karɓar sabbin ƴan gudun hijira da kuma rarraba su zuwa ga sansanoninta dake Garbabi da kuma Mayo Salbe. Sakataren kungiyar agaji ta duniya Red Cross gundumar Bali, Safiyanu Ilu, ya yi mini bayanin irin kalubale da suke fuskanta wajen kula da lafiyar yara da mata.
Kiwon lafiya, duk waɗanda suke da matsala na kiwon lafiya sukan zuwa su samu ƴan kungiyar Red Cross. Sannan mu kuma akwai dispensary wanda shi chairman local government ya ajiye ta duk mara lafiya aka tura shi su so muna hada su da Red Cross su je can kuma akan ba su magani.
Ya bayyana a fili cewa wasu ƴan bata gari daga jihohi makwabta ke haddasa yawancin tashe-tashen hankula da jihar Taraba ke fama da su cikin ƴan kwanakin nan. Inji mataimakin gwamnan jihar Taraba, injiniya Haruna Manu.
Don da kuwa an kore su a wayancan wuraren jihohi, to wayannan mutanen din suna gangarwa suna zuwa ba inda suke zuwa banda jihar Taraba. An jihar Taraba kuma ba za ta zauna haka ba ta dinga ganin haka. Waɗanda kula waɗanda suke kiwon su tsakanin su da Allah, muna nan muna zama ƴan gida ne, suna nan a zo ana musu. Wayancan wanda suke sace-sacen a wayancan jihohin din su zo wannan jiha ba su zo suna tayar mana da hankali mu ce za mu abun nan. Gwamnatin jihar Taraba bari in faɗa maka ba ta ce wai ba ta son baki ba, a'a wannan ba haka bane. Ba duk wanda zai zo ya ce zai zo ne ita da hankali, wallahi ba za mu yadda ba.
Kawo yanzu akwai ƴan gudun hijira 444 a sansanin Kungana, 1800 a Mayo Salbe da kuma 191 a sansanin Garbabi, yayin da rahotanni da ba a riga an tantance su ba na nuni da dubban ƴan gudun hijira da suka fantsama cikin tsaudukan ƙananan hukumomin Kurmi, Sarti da Gembu ke cikin hali na galabaita da yunwa. Sarusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Yau cikin shirin da rashin tayi za ku ji hira da shugaban hukumar hada hadar hannayen jari na kamfanoni a Najeriya. Kamin nan sai a shakata da wannan fefe. Gaida Ali dan Saraki. To yanzu kuma ga Salihu Garba da shirin mu na gaba.
Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum. Salihu Garba ne ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na yau. Da fatan an wayi gari lafiya. To wata kila akwai mutanen da ba su da cikakkiyar fahimta akan kasuwar hada-hadar hannun jarin kamfanoni. Kila ma akwai wasu da ba su san cewa hada-hadar hannun jarin kamfanoni ita ma kanta sana'a ce. Yau za ku je da kasuwar ke gudana daga bakin shugaban hukumar da ke kula da kasuwar a madadin gwamnati. A wannan firar da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta ga bakon namu.
Ganin cewa yanzu shine karo na farko da zamu hira da kai, bari in baka dama ka gabatar da kanka.
To assalamu alaikum jama'a, sunana Manir Gwarzo, ni ne shugaban kamfanin da a turanci ake kiranta Securities and Exchange Commission. Ita wannan kamfani ce ta gwamnati kuma ita take kula da gaba daya harkan hannun jari na Najeriya. Mu muke da daman da zamu ba wa mutane wanda suke so su harkan hannun jari kamfanin nuka mu ba su yanda ake kira a turanci registration, kuma muna da kuma daman da zamu kawo abubuwa a kasuwa wanda zai sa kasuwa ta karu ta ci gaba. Kuma muna da dokan mu ta bamu daman cewa in muka ga abu ba daidai ba a kasuwa, muna da daman da zamu hukunta duk wanda ya karya doka. So a takeice dai aikin mu kenan na wannan company na Securities and Exchange Commission.
Akwai butun da yake damun masu hannayen jari, butun nan na ribar da kamfanoni ke bayarwa a ƙarshen shekara ko a rabin shekara. Da yawa ko takaddun su zo a makare ko kuma a ƙare ba a samu ba. Akwai wani tanadi ne da kuke yi na shawo kan wannan matsalar?
Na ji daɗin wannan tambayar saboda abu ne da yana damun jama'a sosai, har ya sa wasu ma sun cire rai da sa kuɗinsu a wannan kasuwar. Abu ne kuma ya daɗe kusan shekara 40 zuwa 50 tunda aka kafa wannan kasuwar an kasa kawo maganinta. Wani lokaci in aka baka ribin hannun jari tunda a takarda take, kamar a turance da ake kiranta dividend warrant, wanda kamar su ɗaya da check wanda jama'a suka saba da shi, to yana da ƙa'idajen lokaci wanda bayan wata 6 ba za ka iya amfani da wannan ba. So da yawa abin da ke faruwa shine wani lokaci wannan takardar da take da shaidan ribin hannun jari ba ta zuwa wajen mutane akan lokaci. Wani lokaci sai har wata 6 ya riga ya wuce kafin mutum ya samu. Kun ga in ya wuce babu yanda za ka yi. Duk da dai akwai daman ka je ka sami wanda muke kiransu registrars, za ka je za a iya dubawa a sake baka wani lokaci a kanta. To amma su wayannan kamfanin da suke sake bada lokaci ba a ko'ina suke ba. Da yawansu kusan kashi 100 suna Lagos, wanda kuma mutane masu sa kuɗi a hannun jarin nan suna a ko'ina, suna Kano, suna Maiduguri, suna Katago. So yana da wahala mutane su je nan wajen su ce gashi za a yi musu. Na biyu shine shi kansa yanda za ka faɗin a sake baka wani lokaci akan wani takardar, shi ma wani abun wahala ne. So ana samun matsala a nan wannan harkar. Na biyu akwai matsala akan mutum yana zaune misali a Mararaba a nan Abuja, amma kuma in zai karɓi takardarsa, in ya karɓi takardar sai ya zo cikin gari ya zo garki ko wuse, watakil wannan riba da take a wannan takardar riba ce ta watakil 5,000 ne samu. Amma kuma kafin ya zo cikin gari ya karɓa ko ya sa a banki kuma ya koma gida, watakil sai ya kashe 5,000 ko 6,000. So jama'a kun ga cewa abinda ya samu bai kai ma abinda zai kashe ya je ya dawo ba. So shi ma wannan mutum ya samu sai ya ga cewa to me yasa zan wahalar da kaina in kashe 6,000 akan 5,000, sai ya sa mutum ya bar wannan. Na uku ana samun matsala a su kansu kamfanin, saboda sun san cewa in suka duba shekaru 3-4 da ya wuce ko 5 in suka ga cewa in suka bada hannun jarin nan da ya mutane ba sa karba. So in misali in ni kamfani kowane shekara ina ganin kan cewa naira misali miliyan 100 ne kawai ake karba, sai in tashi in ce yau abinda zan bayar miliyan 200 ne, saboda na riga na san cewa miliyan 100 ne kawai zai karba. In ka fito ka ce miliyan 200 ka bayar, kaga farashin hannun jarin ka zai karu, saboda mutane za su ce wannan kamfanin sun yi abu ba daidai ba. Amma gaskiya ba kuɗin da ake da shi ba kenan, saboda mutane sun san cewa ba haka za a karba ba. So ana samun wannan matsala. Ana samun matsala shi kansa wajen aika wa'annan hannun jarin, wanda mutane saboda sun san cewa ba a karba ba sai kaga cewa ba a bayar da wuri ba. So wa'annan su ne matsaloli da muke da shi. Abin da yanzu muka kawo shine muke kuma buƙatar mutane su yi shine su buɗa account a banki. Kuma falilai hamdu mun sami haɗuwan kai da bankin Central Bank, wanda mutane sun san abin da ake kira BVN, wanda tuntuni bankin gwamnati suna ta matsa mutane cewa su je su buɗe account a banki. So wannan abin da aka yi na BVN, Central Bank sun yi da su ma sun ba wa capital market. So kowa yanzu yana da wannan BVN number din. Yanzu abin da muke kira ga jama'a shine jama'a su je su samu registrar ko kuma su sami duk wani banki da ke a Najeriya, duk wani office da ke a Najeriya, su je su karɓi wannan form ɗin. In suka karɓi wannan form ɗin suka cike, sai su bayar. Suna bayarwa su masu daman da za su biya wannan kuɗin sai su sa waɗannan abubuwan da suka sa a wannan form ɗin. Yanda zai zama duk sanda kamfani za ta biya hannun jari, za a biya ne kawai a cikin account ɗin mutum. So zancen cewa a baka takarda ka sha wahalan yanda za ka mai da wannan takardar cikin kuɗi zai ƙare. Kawai kamfani yana ba da hannun jari daman akwai account ɗin mutane, details ɗin account ɗin mutane, sai kawai a biya kuɗin a ciki. Muna ganin wannan in aka yi zai kawo zai rage wahalar da mutane suke sha akan suna da hannun jari kuma ba sa samu.
Ga waɗanda ba a biya su ba shekaru da dama, da wannan tsarin za a iya mayar musu in suka buɗe?
In suna da shaidar takarda kan cewa gashi sun karɓi takarda amma kuma takardar lokacin ta riga ya wuce, za su iya zuwa su samu wa'annan register ɗin sai a sake basu. Akwai kuma wa'anda watakila sun ɓata da takardarsu ko kuma sun canza adireshinsu, ba su san inda takardar suke ba. Akwai wa'annan kuɗin da ya taru yayi yawa. Muna magana da akwai doka da ta ce duk kuɗin da ya taru in har ya kai shekara 12, so wannan kuɗin ya riga zama kuɗin wannan kamfanin. Muna so mu ga yanda za a yi a gyara wannan, yanda za a kafa kamfani wanda kuɗin nan za a sasa a wannan kamfanin, yanda ko nan da shekara 13 ko 15 ne in dai mutum zai kawo shaidar wannan hannun jarin nashi ne ya kamata a biya shi. Amma dole wannan dokar sai an gyara ta, saboda dokan kamfanika ta ba su izinin kan cewa duk wani hannun jari da ba a karɓa ba bayan shekara 12 wannan hannun jarin ya koma wajen kamfanin. Amma mu a Securities and Commission muna cewa wannan ba daidai bane ba, amma saboda doka ce babu yanda za a yi. Yanzu muna magana da majalisa akan yanda za a yi a gyara wannan dokan, a sashi yanda ko shekara nawa ne in dai zaka kawo shaidan kan cewa wannan kuɗin naka ne ya kamata a biya ka.
Kuma kowa ya miƙe dangi ko tattale ku neme na kan ku ga mako wane gumi ne yake ji.
A halin yanzu da kuke kokarin kawo wannan gyara, babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da wajen kashi 0.5, ba ka ganin kamar wannan zai sa masu zuba hannun jari su fi koma Amurka?
Ai, har yanzu hannun jari da ake samu a duk kasuwanni a duniya babu wanda ya fi riba a Najeriya. Kamar yadda na faɗa, abin da yake sa mutane ba sa jin daɗi saboda waɗannan abubuwan da ba a gyara ba. Amma in dai tsoka ce ta hannun jari, babu inda za ka sa kuɗinka ka samu tsokan hannun jari kamar a Najeriya. So ina nuna mutane kan cewa duk da Amurka ta yi wannan, amma a Najeriya in mutum ya bi kamar misali ka sa 10,000 ga abin da ka samu, ka kuma lissafa kan cewa wannan 10,000 in za ka mai da ita kuɗin dala nawa ne za ta dawo da kuma abin da za ka samu, za ka ga cewa ka fi dai samun riba a Najeriya in ka sa hannun jarinka.
To Alhaji Munir, za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba da firar. A madadin baƙon namu Alhaji Munir Gurazo da wakilarmu Madina Dauda da Cubahiro Diodine wanda ya shirya mana sauti, ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin goshin lafiya.
To a gaida malaman, yanzu karfe 3:24 na dare sashen Hausa na Murya Amurka ke magana. Ga karan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Radio TV America. Mai magana a tsohon sarki Saura. Allah yana so ku bani dama domin su yi kira. ɗan majalisun tarayya a kan cewa sani an yi walƙiya mun gan yanzu mun tabbatar da cewa ba sa goyon bayan kawo wata takardar na kai domin mun ga cinye hannun jiya da janar ba domin aka so don haka ku sani wallahi wallahi wanda duk muka ji yana da hannu a cikin kawo wa janar bahar matsala mai kyau wallahi da lantarki da takardar.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika. Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Nigeria. Ina kira ga 'yan majalisunmu na jihar Yobe don Allah don Annabi ku koyi da halayen sabon garbu irin abubuwan da yake na talakawa. Don haka ake son wakilci ɗan talaka ya zaɓi shugabanni don ya tafi majalisar tarayya ya kyautatawa. Masa shi ne a siyasance a daina cire son rai ko wani abu ko siyasa shi a rayuwa talakawa a jihar Yobe suna zaɓen wakilai amma ba abinda suke tunana musu don na ga yadda ake siyasa ta ci gaba a Zombi Fataskum ni kaina daga Zomfi nake na taka na je na ga abinda ake na alkhairi ake taimakon talakawa irin wannan alkhairi ne amma ba wanda za su zo su zaɓe kamar ƴan zonci abin kunya ne sai mu zo mu zaɓi ƴan siyasa ba abinda suke tsinana wa talakawa kai ko fiye ba a ba mu a gari don mu zo a san ma muna dama ana dama da mu to wannan ya kamata ƴan siyasan mu na zonci don Allah don Annabi mu san fa me muke.
Assalamu alaikum yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai magana kamar na baka jalan sabo ayan garabi amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah kawo mana ƙarshen matsalar mai a Najeriya. Ya Allah kawo mu karshen ta mai magana kamar na baka jalan sabo ayan garabi amma shi din dai ne. Assalamu alaikum sakin Hausa mu da radio Amurka. Ya Allah ya san min da sako na ga rundunar mayakan sojin Najeriya. Hakika babu shakka kun ce kun gano rumbun ajiya a jinci na 'yan Boko Haram ba ko wani jan aiki gaban gano 'yan matan Tibok domin ko kowa sani an tsokane su wannan satin an gwada muku 'yan matan Tibok suna nan tare da nuna kwaikwayon bidiyo sabo nasu a gwada muku cewa suna nan kuma kada ku manta Alhaji Muhammadu Buhari shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ya ce babu cikakkiyar nasara da yaki da Boko Haram idan ba a kwato 'yan matan Tibok ba. To dan haka gare ku sojan ƙasa aiki ya rage naku ba magana wata uku bace yanzu magana wata tara akai ba ƴan matan Tibok babu alaman nagode BOA mai magana Ilyasu Jallo Jega bakin gulbi jihar Kebbi Najeriya.
To madalla hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Yau Litinin farashin mai ya fadi a kasuwannin duniya domin kasashe masu arzikin man fetur da ake cewa OPEC a takaice sun kasa cimma daidaituwa na dakatar da hako mai a taron kolin da suka yi jiya Lahadi a kasar Qatar. Farashin man ya fadi da kashi 5 daga cikin 100 da sanyin safiyar yau Litinin bayan kasuwanni sun bude. Jiya Lahadi da daddare aka ba da rahoton cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar Ecuador ya wuce 240 a yayin da dubban mutane da suka yi asarar gidajensu kuma suka sake kwana a kan tituna. Mataimakin shugaban ƙasar ya ce fiye da mutane 2000 ne suka ji rauni. Shi mataimakin shugaban ƙasar shi ne yake lura da ayyukan ceto da taimakon jama'a kafin shugaban ƙasar Rafael Correa ya koma gida bayan da ya katse ziyarar da ya kai kasar Italiya. Majalisar wakilan kasar Brazil ta jefa ƙuri'ar goyon bayan shirin tsige shugabar kasar Dilma Rousseff bisa zargin cin hanci da rashawa. Jiya Lahadi da daddare majalisar ta jefa ƙuri'ar turawa majalisar dattijai wannan batu. Ɗaya bayan ɗaya wakilan majalisar suka riƙa tashi suna bayyana ƙuri'arsu. Ana buƙatar amincewar wakilai kashi 2 daga cikin 3. Ko kuma wakilai 312 daga cikin wakilai 513 kafin a tura wannan bukata gaban majalisar da tije wadda ita kuma za ta yanke shawara ko a yi wa shugaba Dilma Sharaa ko kuma a'a.
To To gaishe ki, da haka Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku saki jin wasu abokan aiki da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gatarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar dan Adam da Yusuf Haran da yake gabatarwa. Kamun na madadin Jummai Aliyu ta tayar ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone wadda kula da kin gabatar da shirye-shirye mu da ma engineer Malam Charles Hall da ya riga masa anan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku a wuni lafiya mu kuma mu tashi lafiya.